sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Daula Salim muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau 7 ga watan Yuni shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To, a jiya Alhamis, Amurka da Mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cimma yarjejeniya yadda za su shawo kan matsalar kwararar bakin haure da suke shiga Amurka ta Mexico. Kungiyar Tarayyar Afirka ta ce ta dakatar da duk wata hulɗa da ƙasar Sudan har sai ta kafa sabuwar gwamnatin farar hula. Haka kuma za ku ji cewa yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke halartar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu, jiya Alhamis ya samu lokacin caccakar wasu abokan hamayyarsa na gida.
Rahotanni daga jihar Bauchi na nuni da cewa shekara guda bayan rasa mahalli da ƙadarorinsu a ambaliyar ruwa da kuma gobara, har yanzu ɗaruruwan waɗanda abin ya shafa ba su ga ko sisi ba daga gudunmuwar da masu hali baiwa suka bada ta hannun gwamnati da ya haɗa da kayan abinci da tsabar kuɗi.
Duk wanda aka yi masa alƙawari aka sa masa tsammani, to a gaskiya ya fi ciwo rashin samu fiye da abin da ya asara ma na farko.
Muna kuma da fashin baki kan janye lasisin kamfanin sadarwa na Da Communication wanda ta mallaki tashar talabijin ta AIT da kuma gidan rediyo mai gajeren zango Ray Power. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa wanda a yau zai magana akan ciwon daji na jini. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun waye gari lafiya. Ga labarin duniya mai karatu Daula Salim. A jiya Alhamis, Amurka da Mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cimma yarjejeniya yadda za su shawo kan matsalar kwararar bakin haure da suke shiga Amurka ta Mexico. Shugaba Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis daga Turai cewa har yanzu yana nan kan bakansa na laftawa ƙasar Mexico haraji kashi 5 a ranar Litinin mai zuwa.
But something pretty dramatic could happen. We've told Mexico the tariffs go on, and I mean it too.
Ya ce akwai wani abu mai ban mamaki da zai iya faruwa. Mun faɗa wa Mexico cewa harajin zai hau kansu, kuma da gaske nake, kuma mutane da yawa ciki har da sanitoci ba su san abin da suke magana a kai ba idan ana maganar haraji. Ranar Laraba, jami'an ƙasar Mexico sun tare wata babbar mota dauke da bakin haure da suka fito daga tsakiyar nahiyar kudancin Amurka bayan da suka bi ta Mexico da zummar shiga Amurka. Jami'an Mexico na iya bakin ƙoƙarinsu wajen hana bakin haure shiga Amurka domin kaucewa barazanar Trump na saka haraji kan bakin haure. Amma duk da haka, Trump na buƙatar ƙasar Mexico ta ƙara tsauraran matakan hana bakin haure da suke shiga Amurka ta ƙasarta. Kungiyar Tarayyar Afirka ta ce ta dakatar da duk wata hulɗa da ƙasar Sudan har sai an kafa sabuwar gwamnatin farar hula. Majalisar Tsaro ta Kungiyar Tarayyar Afirka ta haka jiya Alhamis bayan da shugabannin masu zanga-zanga suka ki amincewa da wani ta Majalisar Sojoji mai mulki a Sudan ta yi musu domin samar da mafita da ga makomar siyasar ƙasar. Shugabannin masu zanga-zangar sun ce kiran tattaunawar da sojoji suka bi tsakanin ba na Allah bane ba, biyo bayan mummunan harin da aka kaiwa masu zanga-zangar a birnin Khartoum, harin da shaidu gani da ido suka zargi rundunar tsaro da aka fi sani da Rapid Support Force. Likitoci da ke kawance da masu zanga-zangar sun ce yawan adadin mutane da suka mutu ya haura zuwa 108. Ya zuwa ranar Laraba, ma'aikatar lafiya ta Sudan ta faɗi a wata sanarwa cewa yawan wanda suka mutu bai haura 46 ba. A Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadan Afirka ta Kudu, Jerry Machila, ya faɗa wa manema labarai cewa Afirka ta Kudu ta bi sahun hukumomin kungiyar AU ta soke duk wata hudda da Sudan. Ya kara da cewa Afirka ta Kudu tana kira ga dukkan bangarori da su koma kan teburin sulhu su kuma amince da mika mulki ga farar hula cikin gaggawa. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke halartar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira D-Day, jiya Alhamis ya samu lokacin caccakar wasu abokan hamayyarsa mai bincike na musamman Robert Mueller da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi kan rawar da suka taka a binciken ƙasar da aka yi a kansa. A wata hira da tashar talabijin din Fox News ta yi da shi, ya ce Mueller ya kunyata kansa ne bayan fitowa da yayi jawabi na farko kan binciken da ya kwashe watanni 22 yana yi don gano ko kasar Rasha ta yi shishige a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma ko Trump a matsayinsa na shugaban kasa ya yi katsalandan a binciken da aka yi a kansa. Mueller dai ya ce wata daɗaɗɗiyar dokar ma'aikatar shari'ar Amurka ta haramta masa tuhumar shugaban kasa mai ci. Ya ci gaba da cewa tuhumar shugaban kasa ba zaɓi ba ne a gare mu. Ko da haka a cewar Mueller, idan muna da tabbacin cewa shugaban bai aikata wani laifi ba, to da za mu fito mu faɗa. Ya kuma ki wanke Trump ɗin daga zargin katsalandan. Maimakon haka Mueller ya ce ba za su yanke shawarar kan tuhume shi da laifi ba ko a'a. Attorney General na Amurka da mataimakinsa Rod Rustin sun yanke shawarar ba za su tuhumi Trump ba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake sukar kamfanin sadarwa na ƙasar China a fadin duniya, kamfanin Huawei ya sake shigar da kansa a makon da ya gabata lokacin da ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kungiyar tarayyar Afirka domin haɗin gwiwa kan samar da fasahohin zamani a nahiyar Afirka. Thomas Kersey da ke zama mataimakin shugaban kungiyar tarayyar Turai da Philip Wang mataimakin shugaban kamfanin Huawei a arewacin nahiyar Afirka sun amince da yarjejeniyar yin aiki tare da headquarter AU a birnin Addis Ababa makon da ya gabata. Yarjejeniyar da ta nuna haɗin kai ga kamfanonin Huawei lokacin da yake fuskantar matsala a tarihin kamfanin. Kamfanin Huawei da ya fara shiga nahiyar Afirka ne a ƙarshen shekarar 1990 lokacin da ya taimaka aka samar da wayar salula a ƙasashen Afirka.
Kuka saurara. To madan labarin bude taskar hotannin namu a Najeriya da rahoton batun janye lasisin watsa shirye-shirye na kamfanin Da Communications bisa zargin keta ka'idar aiki. Abinda shugaban kamfanin ya ce bita da kullin siyasa ne da yake tsokaci kan batun David Dimas wani marubuci da ke da zama a nan Amurka ya ce daukar wannan matakin kuma baya ne a ƙasar da kungiyar 'yan jarida na gari na kowa wato Reporters Without Borders ta ce Najeriya tana matsayin na 119 daga cikin 180 a batun gallazawa 'yan jarida. Ga abinda yake cewa.
Ni a nawa ra'ayi shine gani na kwace ma wannan kafar yada labarai o labaru lasisi bai yi ba domin mulkin demokradiyya abu ne wanda daya daga cikin yankin demokradiyya shine yan kasa na samu dama su fadi albarkacin bakin su kamar yadda kin fada an ce ana ce sun karya doka. To shi kam tambayan shine gwamnati tana da tabbacin cewa abinda an ce ta aikata din ta bai faru ba? Na sha zuwa Najeriya na san me ke faruwa. To bai yi ba.
To akwai waɗanda suke danganta rufe waɗannan kafofin sadarwa da siyasa suna cewa waɗannan su ne galibi ake jin muryar hamayya a tashoshinsu.
To da gaskiya ne idan gwamnati za ta kwace lasisin kafar yada labaru na wannan mutane wannan yana nufi cewa wai an tauyewa yan kasa yanci kenan. Saboda sanan ne kadai wasu talakawa ke samun damar jin labarun ababin da yake faruwa a kasa da kuma sauran kasashen duniya a gaba daya. To bai yi ba da gaskiya. misalin nan kasar Amurka, akwai kafafen yada labaru masu marama gwamnati baya da kuma masu sukanta. Bari taba ji cewa wai ai an rufe daya ko an dakatar da daya daga cikin su domin abin da suke yi, babu. Wannan shine ke nuna cewa ba ta danne ma talakawa yancin su, don ta wannan wuri ne suka samu su fadi albarkacin bakin su. Haka demokradiya ya kamata ya zama. Ba zai yiwu a ce wai ai ana demokradiya kowa na yabon gwamnati ba, ba zai yiwu ba. Wani abu kuma da zan ce bai yiwu ba a cikin wannan abu shine, idan an dakatar da wannan kafar yada labaru, ai abu ne wanda mutane za su rasa aikinsu, za su koma kuma ga yunwa ga wahala, bai yiwu ba.
To kadara a ce waɗannan kafofin sadarwa sun saba ka'ida kamar yadda gwamnati take ikirari, yaya kake gani za a iya shawo kan wannan lamarin har zai zama da haske musamman ga waɗanda suke ganin an yi ne sabili da kuntatama waɗanda suke hamayya?
To ya kamata gwamnati ta duba da kuma amsa tambaya shine, ababen da wannan kafar yada labaru ke cewa gwamnati na yi bai faru ba, su nuna ma talakawa, su nuna ma 'yan kasa cewa ga abinda sun yi, ga laifin da sun karya, ga inda sun taka karaya karye, sun sa mutane na yin abinda yana kawo damuwa a kasa, a cikin kasar Najeriya ko a cikin demokradiyya. Gwamnati ta fita ta nuna wa talakawa cewa ga abinda suke yi da bai dace ba. In ba haka ba, in babu wani abinda Bature ke kira evidence, in babu wani abinda zai sa a dakatar da su.
To akwai kuma masu cewan waɗanda ake ba su mukaman shugabancin waɗannan cibiyoyi da ya kamata su kasance cibiyoyi masu zaman kansu mutane ne da suke da ra'ayin siyasar gwamnatin da ta zaɓe su. To kana ganin idan hakan ne za su iya yi ma waɗanda suke ake gani kamar suna ɓangaren hamayya adalci?
To a gaskiya da wuya, don kowa na neman matsayi, kowa na neman ya farantawa shugabansa zuciya. A gaskiya ba za su yi adalci ba, shi ya sa muna magana, muna kira, muna kuma kuka, muna roƙon shi Baba Buhari ya tashi ya nuna kuma mutane cewa wai mu talakawan da muka zabe shi din muna neman imani, muna neman gaskiya, muna neman adalci. To ya fita a fili yanzu, ba gwamnati ba ta iya ta nuna cewa wai ga abin ga laifin da wannan mutane sun karya ba, amma gashi an dakatar da su. So adalci shine a ga wa shi wanda yana rike da wannan cibiyan da yayi wannan dakatarwa ko ya tashi da wannan ra'ayi, a gaya mishi gaskiya a ce bai yi ba.
Yan jarida kuma sai batun tallafawa talakawa a jihar Bauchi, inda kimanin shekara guda cif-cif da aka sami iftila'in ruwa da gobara a garuruwan Bauchi da kuma Azare, da suka yi sanadiyar rasa rayukan mutane uku da kuma raunata wasu da dama. To sai dai har yau galibin mutanen da iftila'in nan ya shafa ba su ga ko sisin kwabo ba, kamar yadda za ku ji wannan rahoton da wakilinmu Abdul Wahab Muhammad ya hada mana.
Gudunmuwar da aka bayar domin baiwa jama'ar da iftila'in ta shafa sun hada da trilolin kayan abinci da kuma miliyoyin naira da gwamnatin jihar Gombe ta bayar, da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya ba da cek ɗin kuɗi naira miliyan 10 da kuma kuɗi tsaba naira miliyan 50 wanda hukumar albarkatun man fetur NNPC ta bayar. Tsohon gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dankwambo shi ne ya kawo gudumar tallafin kayan abinci da suka hada da trela guda na shinkafa da kuma trela guda na masara da kuma cek na kuɗi naira miliyan 10. Wasu da iftila'in ta shafa sun ce ko da kwano guda na hatsi ba a basu ba, balle kuma kuɗi.
Mota mai gari, angon ajiya, gongo, ban samu taimako ko na zule, ban samu ba, ban ga tallafi ba, ban ga wani. Mutai muna ce gwamnati da jirgin mu taimaka mana, ga muna a kyanke.
Assalamu alaikum, Titi Hakisa. Kan gaskiya ni ɗan gudun hijira ne a gidan mutane, kuma ya tashi ba gudu ya ruje, ya shi Allah ba su gyara. Mu kuma ba mu da shi, ba mu abin da abin da ba. Ana ba da tallafi mu ba mu ji ba, ban mu gani ba, ni ban gani an kawo mana ba.
A dangane da hakan ne na tuntuɓi shugaban kwamitin raba kayan Farfesa Garba Aliyu Babaji, ya ce kaya an ba da su ta hannun masu unguwanni domin rabawa.
Gundumomi ne muka raba musu, su ne suka raba wanda suke kasa da sanakata da su kuma suka raba wa individuals wanda abin ya ɗaya effect. Akwai kayan abinci, shinkafa, masara, wake, da su samobi da najin da har najin kwakwai su kayan shayi ma su madara da sauransu. Sannan akwai kayan sawa, irin kayan yara, kayan mata, su gidan sauro, su matras, su barguna da irin wayannan. Su aka yi rabu, aka akwai gudunmawa wanda Gombe State ta bada, wanda Atiku Abubakar ya bada, da wane ne suka bada.
Kuma NNPC?
Yawwa, na kuɗi. Suna na ajiye a wani account.
Tsohon kwamishinan harkokin addini Alhaji Ado Sarkin Aska ya ce akwai cek ɗin kuɗi wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da kuma tsohon gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dankwambo suka bayar, wanda akwai aya tambaya a kansu.
Kuɗi don ba rawa ba, ai na san wannan ka aini ne blogin ma, saboda akwai abubuwan da na sani nake gaya musu da sani ba.
To kuɗin nan an samu daga hukumar NNPC da gwamnoni haka?
An samu da gwamnan Gombe, an samu da gwamnan Atiku. To da Atiku da gwamnan Gombe ne bai yi tsammanin zai yi kiliyarin ba. Ina nan aka kawo cikin Atiku daga fada, dan Gombe da mu an karɓe shi aka kai shi har Azare ya dawo nan. Sannan shi ma Atiku lokacin da ya zo ni ba na nan, amma Atikun ma akwai abokai wanda aka haɗa su karɓe shi kai Azare. Na NNPC yana nan a cikin separate account wanda ba mai taɓa shi. Na NNPC ya kai 50 million.
Naira miliyan 50. Amma an ji cewar mai sharha kan al'amuran yau da kullum Comrade Abdullahi Koli ya ce akwai ciwo idan aka sawa mutum tsammani kuma ba a cika masa alkawari ba.
Tilayin nan ya faru a jihar Bauchi, ya faru a cikin garin Bauchi, ya faru a garin Azare, don gobara aka yi musu, kuma duk wanda aka yi masa alkawari aka sa masa tsammani, to a gaskiya ya fi ciwo rashin samu fiye da abin da ya asara ma na farko. Sannan kuma waɗanda suka ba da gudunmawa su ma ya kamata a ce sun ji cewa an yi amfani da gudunmawar kamar yadda ta kamata, saboda haka an sa mutane a cikin wani hali wanda wasu ba su da mahalli. Mutanen Azare ma wanda suka yi gobara kuma ba su da ma daman da za su buɗe shagon bare ma su maida koda ɗaya bisa abin da suka yi asara. Wannan akwai tausayi a ciki.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki, babu mai fushi da ke. Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan ciwon daji na jini, wato acute leukemia a Turanci. Acute leukemia ko kuma ciwon daji na jini a Hausance wata cuta ce da ke aukuwa sakamakon taruwar jijiyoyi marasa kwari a cikin bargon dan Adam. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan ciwon daji na jini, wato acute leukemia a Turanci.
Acute leukemia wani gungu ne na wasu cututtuka na sankar jini, wato kansar jini. Abinda yasa ake kiransa acute saboda a likitance an samu bambancin, akwai acute, akwai chronic, akwai wasu abubuwa kada yin damu masu saurare da su. Amma dai su acute leukemia suna da ɗan dama, kuma cuta ce da take da illa matuƙa, yadda aka san kowace kansa kuma tana kisa matuƙa, kuma tana yaɗuwa, akwai ta da yawa a cikin al'umma, ba wai ana ɗaukar ta ba fasai, amma dai akwai ta da cikin a cikin jama'a da yawa.
Me ke haddasa wannan cutar?
Kamar sauran sankara, mafi yawanci ba a san dalilin ta ba, amma dai akwai waɗanda aka ga cewar sun fi kamuwa da ita. Misali, wanda suke da cuta Down syndrome da muka yi magana a baya, an gane cewar sukan samu leukemia nan fiye da sauran al'umma. Sannan akwai wasu cututtuka da ake tunanin cewa wal Allah suna da alaka da leukemia ne. Akwai irin radiation kamar irin wajen Hiroshima a Japan da aka yakin duniya, aka jefa musu bomb din nan na atomic, an samu karuwar leukemia sosai a wuraren. Kuma wanda suke mu'amali da shi wannan radiation akan samu leukemia nan da yawa cikin su. Amma mafi yawanci ba a san dalilin takamaimai me ke kawo wannan leukemia ba.
Da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da cutar daji na jini,
musamman a yara, kamar yadda kika ga zazzabin cizon sauron nan haka, dan zazzabi, ciwon jiki, kasala da sauransu. Sai kasance kasusuwa, musamman dogayen kasusuwa kamar na kafa da hannu, sai kaga mutum yana magana cewar ciwo ya masa. Idan aka je asibiti ana daukar jini aka gwada, sai aga alamun ita wannan leukemia din.
Kamar tsawon wani lokaci take dauka kafin ta bayyana bayan ta shiga jikin dan adam?
To ba wai kwayar cuta bace, wani bangare ne na kwayar jikin mutum. Sai ya fara girma yana hayayyafa fiye da yadda ya kamata, saboda haka da wahala a ce ga ran da abin ya fara. Dan yawanci ba a ganewa sai alamun ciwon sun fara bayyana, ko karancin jini, ko ciwon gabobin nan wani lokaci, ko zubar da jini ko ta hanci ko ta baki musamman wajen dasashi, ko kuma kasala da zazzabi haka, ko a jini ta fata haka, kuraje masu kama kuraje amma jini ne a karkashin fatar. Waɗannan su ne alamun da ke fara gani, wanda idan an je asibiti da an dau jini an gwada sai a ga alamu. Ko likita idan ya duba mutum sai ya ji ko saifa, wata daga cikin misali saifa da hanta sun kumbura, sannan ga kuma alamar wasu alamomi da ya kamata shi likitan ya duba, za a gani sai a yi tunanin su wannan leukemia. In an gwada jini kuma sai a ga alamu a cikin jinin.
To likita, musamman ma da kai bayanin wani lokaci za a ga kuraje amma jini ne a karkashin fata, akwai wani abu da ake yi wai shi burin jini sai jikin mutum ya yi burda haka ya yi ja, shi menene?
To burin jini ba shi da alaka da wannan. Masu burin jini wani abu ne da jikin su baya so, wanda da kuma jikin su ya haɗu da shi za su yi wannan. Kuma shi da ya zo yanzu cikin yan awoyi yana iya bacewa, ba shi da alaka da leukemia din.
Su suka fi barazanar kama daji na jini?
Yawanci yara, musamman daga shekara sama da ɗaya, kamar shekara biyu zuwa abin da ya shekara goma. Amma akan iya samun ta har a manya, amma da waɗannan biyu zuwa goma sun fi yawan wannan leukemia din.
Likita, shin cutar tana da rigakafi?
Gaskiya babu rigakafinta, saboda ba kamar ƙwayoyin cuta ba ne misali da aka tabbatar. Akwai waɗansu daga cikin ciwon sankara wanda misali aka gano cewa suna da alaka da wasu ƙwayoyin cuta virus, akan yi irin wannan allurar rigakafin. Amma leukemia sunan ba su daga cikin waɗanda ake yi wa wannan.
A bayananka a farko ka yi bayanin cewa cuta ce mai matuƙar hatsari, kamar wasu irin illoli take iya haifarwa mutum?
Na ɗaya dai tana kisa. Ƙwayoyin cutan nan suna iya zuwa kowane ɓangare na jiki, suna iya lalata kowane ɓangare na jiki, suna iya shiga ƙwaƙwalwa misali, ya danganta ga wace iri ce. Sannan kuma suna kashe ƙwayoyin jini. Akwai ƙwayoyin jini da ake cewa platelets, wanda suke taimakawa idan mutum ya rauni jini ya daina zuba. Akan samu wani lokaci su zama sun yi ƙasa yadda mutum zai iya zubar da jini ya dai kasance jinin ya ke tsayawa. Jinin nan kuma zai iya zuba ko ina ne, ko a ciki ko cikin ƙwaƙwalwa, wanda zai iya zama sanadiyar ajali.
Ana warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita?
To akwai magunguna, ya danganta ga wace iri ce. Misali akwai wanda ake cewa acute lymphoblastic leukemia, misali akwai waɗanda ake yin canjin ɓargo a asibiti ne, manya-manyan asibitoci da suke irin wannan aiki. Za a ba mutum magani sai an tabbatar cewa duk kwayar shi wannan jini wanda take da cuta ta mutu, sai kuma a kashe ɓargo, sai kuma a samu wani ɓargo sai a sa wa mutum, wato abinda ake cewa bone marrow transplant. To irin waɗannan idan aka yi musu za a ce sun warke daga cuta. Amma idan ba haka ba, matuƙar ɓargo yana sana'anto waɗannan ƙwayoyin jini, kuma suna da ƙwayar cutar, to kinga kenan ba za a ce an samu waraka ba, sai dai a ce an samu a likitance abinda ake cewa remission. In an ba da magani su koma yadda jinin ba za sun zama ƙasa da kashi 5 cikin 100 na ƙwayoyin jinin nan. Akan sa mutane kan magani, sannan kuma akan bayan sun sha maganin daga lokaci zuwa lokaci ana duba su. Amma waɗanda ake iya yi wa bone marrow ɗin, to su in an yi musu wannan ana iya cewa sun samu waraka.
Yaya ake jinyar mai fama da cutar?
To jinya ce mai wahala gaske. kuma wadda ake kashe kuɗi matuƙa gaskiya, saboda yanayin kamar misali jinin da na bayanin cewa idan ƙwayoyin jinin nan suka yi ƙasa za a yi ta ƙarin jini, za a ba da magunguna wanda suna da tsada su ma, sannan kamar ƙwayoyin jinin da suke kawo jini ya daina zuba din nan platelet za ki ga suna da tsada gaske, to jinin su tana da wahala. To saboda yanayin cutar ta shafi ƙwayoyin jini da sauransu, garkuwar jikin mutum tana yin ƙasa, yadda ƴan ƙananan cututtuka da bai kamata su tada hankali ba suna iya kawo matsala sosai. Misali idan aka samu mai leukemia din nan ya samu ƙyanda ko ya samu chicken pox da sauransu, dandanan za su iya kamuwa da wannan cuta kuma za ta iya ajalinsu, saboda haka garkuwar jikinsu tana yin ƙasa matuƙa, saboda haka illolin da yawa.
Yaya za a kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar a Najeriya?
A Najeriya ko da yaushe muna da matsala ta samun alƙaluma, saboda mutane da dama su kan iya fama da rashin lafiya su ma mutu da ita ba a san da ita ba, ko saboda ba sa zuwa asibiti, ko kuma asibitocin da suke zuwa din ma ba su da ƙarfin da za su iya bincika waɗannan cututtuka, saboda haka akan samu wannan matsalolin. Amma dai kusan duk wani babban asibiti idan ka je da zaka duba a register su zaka ga cewa ana samun irin waɗannan matsaloli.
To likita, wace shawara zaka ba masu sauraronmu domin su kare kansu daga kamuwa da cututtuka?
To shawara farko shine, idan mutum ya ga yana da ɗan zazzabi da ciwon kai da sauransu, ba wai duk kowane zazzabi ne ba yake kasancewa zazzabin cizon sauro ko kuma typhoid kamar yadda ya kusan zama mana al'ada. Saboda haka idan mutum yana da rashin lafiya da buƙatar ya je musamman in an yi maganin da ake ganin kamar ya cancanta a yi, aka ga ba a samu nasara ba, to da buƙatar a je asibitin da ya danfi wannan, saboda a duba a tabbatar ba wata matsala ce babba ba, in kuma matsala ce babba akalla ai maganin ta kafin ta'azzara.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gada Hawwa da kuma likitanmu, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Alhamis, Amurka da Mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cimma yarjejeniyar yadda za su shawo kan matsalar kwararan bakin haure da suke shiga Amurka ta Mexico. Shugaba Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis daga Turai cewa har yanzu yana nan kan bakansa da labtawa ƙasar Mexico haraji kashi 5 a ranar Litinin mai zuwa. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta ce ta dakatar da duk wata hulɗa da ƙasar Sudan har sai an kafa sabuwar gwamnatin farar hula. Majalisar Tsaro ta Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta sanar da haka ne a jiya Alhamis, bayan da shugabannin masu zanga-zanga suka ki amincewa da wani tayi da Majalisar Sojoji mai mulki a Sudan ta yi musu domin samar da mafita ga makomar siyasar ƙasar. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke halartar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira da D-Day, jiya Alhamis ya samu lokacin caccakar wasu abokan hamayyarsa, mai bincike na musamman Robert Mueller da kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi kan rawar da suka taka a bincikensa da aka yi.
Masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da Maryam Dauda za ta shigo da shirin Kallabi, shirin da ke tattaunawa da matan da suka fice a fannoni daban-daban na rayuwa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Daula Salim da ta karanto labarai, da kuma Malam Sidi da har haɗa shiri da ba da umarni, sai kuma injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde